Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu mai da hankali ne bisa irin cacar bakin da ya barke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihar Zamfara. Toma dalla.
Tun dai bayan sace daliban jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara, inda har gwamnatin jihar Zamfara ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata ƙarin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfara, Suleiman Bala Idris.
Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri, suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudindine ba tare da an sanar da gwamna ba, ba tare da an nemi shawaran shi ba, ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin jami'an tsaro dake jihar Zamfara ba. Wannan abun damuwa ne matuƙa ga duk wata gwamnati dake da hankali.
Na tambayi kakakin gwamnan jihar Zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri.
Ba gwamnatin Zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi. Su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu. Wannan 'yan Najeriya na bin su bashin wannan maganar su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane.
To amma cikin martanin da ta mayar, gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani, musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya bashi kunya bisa irin kalaman da ya yi, maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban, don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar. Amma sai ya bige da siyasantar da wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki. Dazu-dazun nan gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da sanarwa, kuma kakakin gwamnan ya mun ƙarin bayani.
Kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne, ya ba mu mamaki matukan gaske, domin a matsayin shi na ƙwararre wanda ya daɗe a cikin harkar yaɗa labarai da sauransu, ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike.
Suleiman Bala Idris, mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara.
Na tambayi masanin tsaro kuma ƙwararre kan halayyar bil'adama Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu, ko tiyaya yake kallon wannan matsalar?
Gaskiya ba mu ji daɗin samun labarin abin da ke faruwa a Zamfara ba, da wasu jami'an gwamnati tare da haɗin kai da kuma ko rufa asirin jami'an tsaro. Mun ga sojoji ai kafin gwamna ya fito da wannan sanarwa nasa, ai duk ƙasa duk duniya an gani ana yawo da shi a WhatsApp, ga wasu jami'an gwamnati suna sulhu da sasantawa da 'yan bindiga daɗi, ga suna riƙe da bindiga ana yawo da su, ana ba da umarnin za su zo wani waje su wuce da Allah kar a taɓa su. Ba a gaya mana a ina ne ba, sai da gwamna ya fito da nasa sanarwa. Wannan abin takaici ne, abin ba daɗi. Ba yadda za a zo cikin jiha a zo ana sulhu da 'yan bindiga ba a gaya gwamna ba. Yanzu saboda Allah, wasu ƙungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko ta AU ƙungiyar Afirka ko ta ƙungiyar abin nan na haɗa kai na Afirka ta kudu ta yamma da muke ciki, za su zo cikin ƙasarmu suna bincike ba tare da sun gaya ita gwamnatin tarayya ba, don mu ƙungiyoyin muna da mamba a cikin ƙungiyoyin, ba daidai ba ne. Don haka ita gwamnatin tarayya ta tashi ta wata jami'anta su shigo wani jiha ba tare da gwamna ba. Kuma ana kiran gwamnan nan shi ne babban mai ba da tsaro a jiharsa, su zo a shigo ba a gaya masa ba. Wannan ba daidai ba ne, bai kama ko hankali ba. Abu ne da ya kamata a yi bincike a gane su waye ba su umarni, me yasa suka zo, me suke yi, don me ba za su haɗa kai da gwamnatin tarayya ba, da gwamnatin jiha. In ko ba aiko su aka yi ba, a gano ko su waye a ba su horo. Abin da gwamna ya faɗa daidai ne, haka bai kamata ba ko kaɗan, kamar yadda na nuna, don kana cikin wata ƙungiya bai kamata wani daga cikin kungiyar ya zo ya shiga gidanka yana ma bincike ba. Wannan ba daidai bane. Ita ma kanta gwamnati ta san wannan abin, kowa yayi ko an sa shi ko ba a sa shi ba, ba yi amfani da hankali ba. Sam wannan abin takeici ne.
Mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consulting, Dr. Kabiru Adamu, na ganin cewar
Mallam Hassan, kamar yadda ka sani, tsaro a Nigeria yana kundin tsarin dokar kasa, yana hurumi ne na gwamnatin tarayya. Kusan gaba daya akwai abin da ake cewa exclusive list, wanda duk abin da ke ciki to gwamnatin tarayya ita take da hurumi akai, to kuma tsaro na cikin wannan exclusive list din. Amma kuma wurin gudanar da tsaron ana baima gwamnatin jihohi dama da su taka rawa, ma'ana duk da yake a tsarin dokar kasa an baima gwamnatin tarayya, sai misali zaka ga a jiha akwai wannan majalisa ta tsaro wadda shi gwamna shi ne chairman, sannan kuma mun san da cewa gwamnoni aka zo, amma kuma misali a majalisar gwamna shi a chairman, amma kuma yawancin membobin zaka ga daga ƴan bangarorin gwamnatin tarayya ne. In ba misali irin jihohi da aka ce sun yi amfani da dokar majalisarsu ta jiha ba, sun kafa bangarori na tsaro, wayanda duk da yake har yanzu kundin tsarin dokar kasa bai tantance matsayin wayannan irin tare-tare ba, amma dai abin da nake sance shi gwamnati shine chairman, za ka ga ma yawancin membobin bangarori ne na gwamnatin tarayya. So a takaice dai gwamnatin tarayya ita take da hurumi akan bangare akan harkar tsaro. Idan ta dau mataki akan harkar tsaro shari'ance ba dole bane sai ta gaya ma gwamnati, amma kuma idan har tana son abin yayi nasara dole ne ta saka gwamna a ciki, ta nemi goyon bayansa kuma, don shi adda kasa kuma babu da za a yi abin ya nasara idan ba a samu goyon bayansa ba. Wani abun kuma na la'akari da shi shine wanda zai nuna muhimmancin bangarorin nan biyu su yi tafiya tare. Misali yanzu aka ce abu ne wanda za a yi a cikin dazuzzuka, a ƙarƙashin tsarin dokar kasa yawancin dazuzzukan nan ƙarƙashin jihohi suke, gwamnatin tarayya ba ta da hurumi dan ba saboda wani dalili ba na tsaro na kasa ta je ta shiga wannan dazuzzukan ta yi abu ba tare da sanin gwamnonin nan ba. So a takaice dai akwai bukatar wayanga bangarorin biyu su ta hiyarari. Abu na biyu shine siyasa da kusan za a ce ya shigo wannan al'amarin. Ita gwamnatin tarayya siyasar ta daban, gwamnatin jiha Zamfara siyasar ta daban. Fahimtar da yawancin mutane za su yi ma wannan abu shine na cewa a siyasa ce ake kokarin yi a wannan al'amarin. Dangane da tambayanka na wucin wa za su amfana da irin wannan rabuwan kawunan, ƴan bindiga, ƴan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana, don wayanga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi da na fahimta tsakaninsu to babu yadda za a yi a samu cigaba a wurin kudurin da ake son a cimma. Shi yasa ya kamata su yi kokari su rufe wannan gibi a samu a dinke barakar da ta kunno kai don a samu a cigaba da aiki. Abu shawaran da za mu ba mai ta gwamnatin tarayya shine ta hitar da, ko ban san fasarar da zan yi wa framework ba da Hausa, wato tsari ya fi karfin tsari, misali wadda za a yi amfani da shi wurin magance matsala na ta'addanci da irin wayannan ƴan bindiga wayanda suka addabi yankuna na Najeriya, kowane yanki na da nashi matsala. To kamata ya hidda framework na yankunan nan guda shida na yanda za a magance tsaron. Idan aka hidda framework nan a yi taro tsakanin bangaren tarayya da bangaren jihohi a samu a hada kawunan a kuma samu goyon bayan jihohin nan akan shi wannan framework din, to zai rage irin rabban kawuna. In ba za ka manta ba, a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Buhari an yi lokacin da gwamnoni a yanki guda suna bin tsari daban-daban, to in ita gwamnatin tarayya ta yi da irin wannan tsarin zai rage irin wannan, kuma sai an yi haka kafin a samu a magance shi wannan matsalar.
Dr. Kabiru Adamu, to shin ko yanzu ina mafita? Har ila yau ga Professor Muhammad Tukur Baba.
Abinda zai kawo ƙarshen wannan aika-aika shine gwamnatin tarayya ta zama gaba wajen haɗa kan mutane da za su yaƙe ta, ita take da sojoji, ita take da yan sanda, ita take da civil defense, ita take da DSS, wannan kungiya masu tsaron mutuncin kasa, ita take da NIA, wato kungiya masu tara bayanan asiri na na kasashen waje wadda na kasar waje wadda zai taimake Najeriya. Ita take da komi, ita za ta iya tura mutane. Gwamnatin tarayya ya kamata ta hada mutane ne, ba ta zauna tana raba kanta. Wannan suna gwamnatin jiha na magana, gwamnatin tarayya na maganan sulhu da yan ta'adda su bar su tafi da bindigogi. To yanzu yadda aka yi, in yan ta'addan nan sun tashi ne daga jihar Zamfara za su tafi jihar Niger, to kuma kaje kana sulhu da su, ka buga waya ka ce to za su zo su ketare, za su tafi nan waje kara taba su. Wato ka dauki ciwo ne daga kafa a jiki ka mai da shi hannu, ka dauki ciwo ne daga hannu ka mai da shi kai. Wato ka ce su je can, kuma za ka matsa ka je ka same su a jihar Zamfara, a jihar Daja, suna tafiya da bindigogin su fa, kuma ka nemi a tsari a bar su su wuce. Wannan bai kama hankali ba, ko kadan. Gwamnatin tarayya ita za ta hada kan mutane, za ta ce ga abin da take da shi, ga abin da ba ta da shi, ga yadda za a yi, ga bayanai na sirri da jami'anta suka dauko daga kasashen waje, ga inda mutane nan ke samu makamai, ga inda suka fito da sauransu. Don a gaskiyan abin shine, in mutanen nan na magana ko da Hausa ko da Turanci da Faransanci ko da Fulanci ko ma da Barbaci, duk yaren da suka ji suke yi, in kai kana da sanin yaren nan zaka sani harshe ne ba na kasan nan ba, harshe ne na daban.
Professor Muhammad Tukur Baba. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.